Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar Nijar. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masarare, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa masu fashin baki a bangaren shari'a sun fara tsokaci dangane da matakin da hukumar shari'a ta NJC ta dauka na dakatar da alƙalan da aka zarga da karɓar cin hanci da rashawa.
Alhali kuma abinda waɗannan alƙalai suka yi ba su da kariya a tsarin mulkin Najeriya. Kariya da aka yi na shugaban ƙasa ne da mataimakinsa da gwamna da mataimakinsa.
Gwamnatin jihar Ekiti a kudu maso yammacin Najeriya ta gindaya wa makiyaya wasu sharuɗa da suka haɗa da yin rijista idan dai har suna son su ci gaba da zama a yankin.
Duk gwamnatin da ke fatan jihar nan ya tabbatar da cewa karfe 6 in ta yi ya halatta gidansa.
Za ku ji sauran sharuɗan da kuma martanin da kungiyar makiyaya ta mayar. Sannan kamar kowace ranar Juma'a kofa buɗe take, ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuke da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Yan takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suna ta kewaye kasar a jihohi da su ne za su karkata makomar wannan zaɓe. A yunkuri da suke na ƙarfafawa da tsamama goya bayansu a daidai lokacin da aka shiga mako na ƙarshe a yaƙin neman zaɓen da ya kasance mai tsanani kuma yadda ya janyo rarrabuwar kawuna. Clinton, wacce take da ƙyar tazara a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a faɗin ƙasa baki ɗaya, ta ga magoya bayanta yau Juma'a a jihar Pennsylvania, wacce take a zaman mazari ta fuskar siyasa, cewa tarihi, wato tarihin zagi ko kuma tarihin zage-zage da cin fuska da Donald Trump yake wa mutane bai samo asali da shigarsa siyasa yanzu ba. Ya sayi shafi ɗaya a jarida 1987 inda ya kunduma shugaban Amurka Ronald Reagan a lokacin, saboda shi Donald Trump ba shi da zaɓi na aka zo kan zage-zage. Clinton ta gaya magoya bayanta waɗanda suke sowa a gangamin da aka a birnin Pittsburgh. Daga bisani za ta yada zango yau Juma'a jihohin Michigan da Ohio, inda sananne mawaƙin nan Jay-Z da matarsa mawaƙiya Beyonce za su halarci waɗannan gangami. Shi kuma Trump zai halarci gangamin yaƙin neman zaɓe a New Hampshire da Ohio da kuma Pennsylvania.
A Turkiyya an kashe aƙalla mutane 8, wasu fiye da 100 kuma suka jikkata sakamakon wani harin bom da aka ɓoye cikin mota da aka kai a birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin ƙasar a yau Juma'a. Jami'an ƙasar suka ce an kai harin ne kusa da wani ofishin 'yan sanda, biyo bayan kama shugabannin jam'iyyar Democrat ta Kurdawa, jam'iyyar 'yan hamayya mafi girma a majalisa, da wasu aƙalla wakilai 11 daga jam'iyyar waɗanda suka fi ƙarfi a yankin Kurdawa. Haka nan an kama wasu masu ra'ayin gurguzu da ba'en Romu kenan a cikin daren, a zaman wani ɓangare na bincike da hukumomi suke yi dangane da ta'addanci. Wani bayani daga ofishin gwamnatin yankin Diyarbakir ya ce kungiyar PKK ta Kurdawa da aka karamta ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Yau shekaru 30 kenan kungiyar ta PKK take ta da ƙayar baya a kudu maso gabashin Turkiyya.
A Siriya, wata yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 10 da Rasha ta ayyana a birnin Aleppo da yake tsaka mai wuya ya fara aiki, mataki da zai baiwa farar hula da 'yan tawaye duka damar su fice daga wannan birni. Babban hafsan hafsoshin Rasha Janar Valery Grasimov ya faɗa a farkon makon nan cewa an ɗauki waɗannan matakan ne domin kauce asarar rayuka na babu gaira babu dalili, shiri da gwamnatin ƙasar ta Rasha ta yi na amdashi. Akwai kuma wasu ƙofofi shida da farar hula za su yi amfani da su domin fita daga wannan birni. Duk da haka, ƙungiyoyin 'yan tawaye a Aleppo sun yi watsi da tayin da Rasha ta gabatar. Sun yi zargin Rasha da ƙarya, ko kuma sun zargi Rasha da ƙarya, sun kira shirin tsagaita wutar a zaman farfaganda ce kawai. Rasha da Siriya sun shirya irin waɗannan tsagaita wutar a baya, waɗanda galibi ba su samu nasara ba. Na baya-bayan shi ne wadda suka ayyana a tsakiyar watan Oktoba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata gagarumar zanga-zanga a Jakarta na ƙasar Indonesiya domin nuna ƙyama kan gwamnan yankin da aka yi daren Juma'a a agogon yankin ya rikiɗa ya zama tarzoma. inda masu zanga-zanga suka kona motocin yan sanda, su kuma yan sanda suka mai da martani ta wajen amfani da barkonan tsohuwa da kuma mesar ruwa. Yan sanda suka ce an kashe akalla mutum daya, wasu bakwai kuma sun jikkata. An wuni yau a zanga-zangar da fiye da musulmi masu tsaurar ra'ayi su 50,000 suka fito kan titina domin bayyana fushinsu kan gwamnan binnan wanda Krista ne ɗan ƙasar Sin Basuki Tahajafunama, wanda ake zargi da yin sabo. Ana zaman ɗarɗar a duk faɗin wunin yau a babban birnin ƙasar, wanda ya ƙara cakuɗewa bayan da aka samu rahotannin cewa ƙungiyar mayakan sa kai ta ISIS a Siriya ta wallafa wani saƙo a dandalin sada zumunta tana kira ga magoya bayanta su kai harhare lokacin da ake zanga-zangar. Wasu masu zanga-zangar suna cewa a halaka a Hawk, wasu kuma sun tattake hotunansa amma kaucewa tarzoma da rana, amma lamarin ya zuwa yanzu ya sauya. To, labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya.
Sake matsaya da hukumar shari'a ta yi da ba da umarnin dakatar da alƙalan nan bakwai da hukumar tsaron farin kaya take bincike da cin hanci da rashawa, ba za ta rasa nasaba da ɗaukar shawarin ƙungiyar lauyoyin da ta ba da shawarin yin hakan ba. Ita ma kanta ƙungiyar lauyoyin tun farko ta ƙi amincewa da binciken alƙalan kafin sake matsaya. Hakan na nuna yarda da matsin lambar kawar da alƙalan har sai an kammala bincike da shari'ar su a wanke su ne ko ko a'a. Mutane da yawa, musamman ma magoya bayan yaƙi da cin hanci na shugaba Buhari irin su Sani Aliyu Rumaiwa, na ganin matakin ya dace don binciken alƙalan zai ƙara ƙarfafa aikin yaƙi da cin hanci a Najeriya.
Kuma duk wanda ke da matsala zai je kotu ne ya je kai kara. Waɗannan alƙalan muna ji yau ma a channel na ji a 7 o'clock, wani lawyer yana faɗin cewa alƙali ne aka zo da case aka bashi kuɗi, yake gaya ma registrar cewa idan ba zai anshi kuɗin nan ba shi zai karɓa, ko da yayi case ɗin nan ko da sun yi ko ba su yi ba zai je appeal court ne. Kenan za su karɓa duk abin da suke buƙata su karɓa su sa a jihunsu su yi abin da suke so. Don haka wannan abin ma mu muna son za mu ma fito da wani project wanda ke cewa za mu goya mai baya na wannan yaƙi da yake da judiciary na waɗannan alƙalan, saboda idan kotu ta gyaru a Najeriya to Najeriya ta gama gyaruwa.
Lauya mai zaman kansa Abuja Modu Babakari ya ce matakin shine mafi ala ga kare mutuncin sashen shari'ar Najeriya da ke samun zargin hukunce-hukunce masu cin karo da juna ko marawa ƴan mowa baya da ɗaure ƴan bora.
Wannan NGC fa membobinta ka san cewa alƙalai ne da kuma Chief Joji, babu ma wani membanta wanda ba cikin bangaren shari'a yake ba, ko da na jiha, ko da na tarayya, ko da na kotun koli na ƙasa. Da haka idan suna tirjewa za a ɗauka kamar suna kare ƴan uwansu ne, suna nuna son kai. Alhali kuma abinda waɗannan alƙalai suka yi ba su da kariya a tsarin mulkin Najeriya. Kariya da aka yi na shugaban ƙasa ne da mataimakinsa da gwamna da mataimakinsa, ko da ake mutane suna ɗauka wai kamar raba iko, separation of powers, kamar independent of judiciary. Ai, independent da aka ba judiciary ba wai ana nufin cewa su je su aikata abinda suka ga dama ba, kuma jami'ansu ko alƙalansu su an kare su suna da kariya ta doka ba.
Alƙalan dai sun shafi na kotun koli da babbar kotun tarayya. Yanzu dai za a jira ga yadda za a gurfanar da alƙalan gaban kotu, ko shin maganan nan ne ta Hausawa da ke cewa ɗaurawa take a ɗaure alƙali za ta zama gaskiya wannan karan? Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, madalla a gaida Nasiru Adamali kaya dangane da hukumar shari'a ta NGC da ta bayyana dakatar da alƙalan nan bakwai. Gwamnatin jihar Ekiti kudu maso yammacin Najeriya ta gindaya wa makiyaya wasu sharuɗa da suka haɗa hadda yin rijista idan dai har suna so su ci gaba da zama a yankin. Ga rahoton da Hassan Umaru Tambol ya aiko mana.
Gwamnatin jihar Ekiti ta baiwa dukkan makiyaya kwanaki 14 su rijista da sarakunan gargajiyar da suke kiyo a yankunan su. Alhaji Musa Hamed, chairman PDP Hausa Community, hadimin gwamnan jihar Ekiti, ya yi ƙarin haske a game da wannan doka.
Abin da ne mai girma gwamna ya tattauna da Fulani. Farko dai ya kaddamar da littafi wanda ya ce su rattaba hannu a madadin doka da koda da ya sa na makiyaya. Duk abokanin da ke fatin jihar nan ya tabbatar da cewa karfe 6 in tayi ya halarci gidansa.
Wato ya bar wurin kiyo kenan ya koma rugga.
Kwarai da gaske.
Da Usaimi kuma.
Na biyu, ya nuna masa cewa kada hillar ce ya kuskura a same shi da adda ko bindiga. Idan ya yi ya kada roka. Eh, da bindiga suna cikin doka, amma sanda bata cikin doka.
To duk wanda aka kama bai bi wannan doka ba, mi gwamnatin jihar Ekiti za ta yi masa?
Ai, ya taka doka. Gwamnatin Ekiti za ta yi mai hukunci akan dokar da ya taka.
Shiko shugaban kungiyar Miyeti Allah na jihar Ekiti, Alhaji na samu cewa yayi.
Abin da gwamnatin Ekiti ya nuna yace duk mazamni addo ya tabbatar da ya je ga sarkin da a wurin. Ya yi rijistar cewa suna nan wurin. Ga inda yake zanne shi mazamni wuri ne.
To kuma rahotanni sun nuna cewa shi gwamnan jihar Ekitin ya ce kada ku yi yawo da adda da sanda da yuka idan kuna kiwon shanu.
Eh, ya sa wannan doka, amma gajiya ya kwance ta.
Duk waɗannan ƙa'idodi da shi gwamnan jihar Ekiti ya sa kun yarda da su?
Eh, akwai waɗanda muka yarda, akwai waɗanda ba mu yarda ba.
Kama waɗanne ne ba ku yarda da su ba?
Waɗanda ba mu yarda da su ba, ba mu yarda da rashin kiwo da adda ba ko yuka.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To, a kusa da birnin na Ibadan, wato a jihar Legas kenan, gamayyar kungiyoyin malaman makarantun gaba da sakandare ne suka yi wani taro. A wannan rahoto na wakilinmu da ke Legas, Babangida Jibril, shugaban kungiyar nasu ta malaman makarantun kimiyya a jihar Jigawa, Comrade Muhammad Suleiman, ya fara mana bayani kan makasudin wannan taro.
Makasudin wannan taro dai kusan dama ana yin sa kusan duk shekara, ana tattaunawa matsaloli waɗanda suka shafi ma'aikata waɗanda suke aiki a ƙarƙashin makarantu, manyan makarantu na gaba da sakandare. So matsaloli abin da ya shafi ma'aikata, wanda misali abin da ya shafi ci gaban su da ainihin abin da zai amfanar da su, abin da ya shafi kamar ilimin su da kuma ainihin batun albashi da allowances. So kusan dai gaskiya ana dan tattaunawa, kuma matsalolin duka din an tashi ana tattara su ne a tura gaba har ga matsayin a tura wa shugaban kasa domin ya samu approval, ko in ce mu samu approval daga wurin shi.
A bangaren sa, Comrade Yakubu Ibrahim Danbatta na kwalejin aikin gona da jihar Kano ya bayyana cewa akwai bukatan jihohi da su dinga amfani da tsari na bai daya wajen inganta jin dadin ma'aikata, ta yarda za a samu ilimi na bai daya mai kuma inganci.
Eh, gaskiya alhamdulillah, duk mun fahimci wannan, ba ma mu kadai ba, kusan duk duniya an san cikin matsalolin da ake ciki na economy. To amma mu kungiyar nan dama ba tana yi bane wai lalle sai an yi kaza, duk abin da ta yunkuro cewa tana so a yi, to sai a bada dama idan da hali an duba an ga gwamnati za ta yi.
To sai dai kuma ganin yadda gwamnati take ta kukan cewa ta shiga wani hali na rashin kuɗi, bisa la'akari da matsalar tattalin arziki da ake fuskanta a duniya ba ma Najeriya ba, na tambayi Comrade Adebayo Solekong, shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar ma'aikatan makarantun gaba da sakandare na Najeriya, ko ina mafita kenan?
The inject capital, if there are more money to spend, money to activate the economy, things will go well.
Yace akwai mafita kuwa, dole ne gwamnati ta saka kuɗi ta baiwa ma'aikata kuɗaɗe, tare da su kuma ma'aikatan da aka biya kuɗaɗen su ne za su fito da kuɗin domin kashewa ga kasuwanni da sauran gurare. Sau da yawa dai an sha yin fito na fito tsakanin ƙungiyoyin ma'aikatan jami'o'i a Najeriya, al'amarin da a ƙarshe yakan kai ga yajin aiki. Sai dai a ƙarshen wannan taro, ƙungiyar ta bayyana cewa bata tunanin halin da ake ciki yanzu tsakanin ta da gwamnati zai kai ga hakan. Taron dai an gudanar da shi ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Yaba College of Technology da ke nan Lagos. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Kamar Allah a gaida Babangida, yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafin rayuwarku ta yau da kullum. Amma kafin nan, bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To kada manta ana tare ne da sashi Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC yanzu gobe anan yana cewa biyar na yamma ne sura minti 15. Ga kira na farko mun samu daga Potiskum. Wane ne akan layi?
Isiyaku Lawye ne daga Potiskum.
To muna jin ka Malam Isiyaku.
Ana inda nake kira akai shine.
Na'am.
Mu Potiskum kan gaba ɗaya lissafin ya riga yi.
Dangane da me kenan?
Dangane da shugabanci da ake wa Yobe.
Eh, muna ji.
Tamkar ba ma cikin jihar Yobe ma gaba ɗaya.
Kamar me da me ka lura da haka ke wannan bayani?
To abubuwa ne gaba ɗaya an yi shi duk ba ma gane ma menene ake ciki, duk abin da za a yi na ci gaban mu ba ma kana ko kana a ƙasa.
Eh, muna jin kamar Malam Isiyaku.
Yawwa, to shine abin da nake nufi muke nuna ƙorafin mu kullum a sani mu ma ga dai halin da muke ciki a jihar Yobe.
To mun gode Malam Isiyaku daga Potiskum, da fatan waɗanda suke da alhakin su ji wannan ƙorafi naka suna sauraron ka. Ga Kaduna mun samu a kan layi. Wane ne a kan layi?
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ibrahim Alaram.
Malam Ibrahim Alaram, muna maka barka da zuwa wannan layi. Menene ra'ayin ka?
Dangane da manoma ne gaskiya. Bai kamata a ce manoma su noma kuma su dinga ɗiban abin noman suna ɗauka ga baki ɗaya suna saida ba, wajen saboda kayan amfani yana tsada. To dole ne in mutum zai saida cikin hikima. Ga irin yanayin da muka fita kuma yanzu mutum a ce ya rabu da abincin shi ga baki ɗaya, ni sai in ga ba dubara ba ne. Kuma gwamnati ce tsarin da za a dinga noma ba lalle sai da damina ba. Akwai noman rani, a je a kafa dam-dam da borehole ɗin nan wanda manoma za su samu damar yin noma ko da ba da damina ba. Wannan zai ƙara bunƙasa ƙasarmu Najeriya, mu kuma samun hanyoyin tattalin arziki ga baki ɗaya.
To malalla, mun gode Malam Ibrahim Alaramu da Kaduna. Har yanzu dai muna jihar ta Kaduna. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum. Sunana Murtala. Malam ta kiran ku daga garin Rigatsari a Kaduna tarayyar Najeriya.
Wa alaikum salam Malam Murtala. Menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina shine dai game da siyasa ta America. Gaskiya abinda yake faɗa, siyasa ba ta taɓa irin cikakken juna yadda muke jin tarihi na America ba. Amma gaskiya muna ba da goyon baya da yabo kusan dukkan Afirka ko kuma mafi yawancin nahiyar mu da 'yan takarar nan na mace. Kuma Allah ya sa mu ga cewa mace ta farko da za ta karɓi mulki a nan ƙasar America don ta lafiya.
To wannan ra'ayin Malam Murtala ne daga Kaduna. Mun gode ƙwarai. Bari mu ji Bauchi. Wane ne a kan layi?
Alhaji Shehu ne daga Nasarawa.
Yawwa Alhaji Shehu, muna jinka.
Yawwa, ina roƙon jama'a su ji tsoron Allah su yi wa wannan bawan Allah Buhari adalci. Domin wannan bawan Allah zuciyarsa mai kyau yana nufin gyara ƙasar nan ne. Kuma wannan magana da ya faɗa gaskiya, duk wanda bai zauna gyara ƙasar nan da shi mutum ya bar ƙasar.
Wace magana kenan ya faɗa Malam Shehu?
Saboda mutane suna yi wa maganu ba sa son gyaran da ake ƙoƙarin yi, saboda suna ta zagon ƙasa wannan gwamnati. Kuma gaskiya mu ba ma jin daɗin abin da yake faruwa.
To mun gode Alhaji Shehu daga jihar Bauchi. Muna za mu sake komawa jihar Kaduna har ila yau. Wane ne a kan layi? To kaman layin na Kaduna ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Yau kofa buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum. Ga wani kira mun samu. Wane ne a kan layi?
Abubakar Kardi.
To Malam Abubakar, muna jinka daga ina ne?
Daga jihar Kebbi, Nigeria.
Yawwa, to muna jinka.
Eh, to Allah kiran na shine ga gwamnatin jihar Kebbi. Eh, to Allah ya rada annan wanda ke tsaya makaranta ba na suna nan gida a jeje an ce ba a biya kuɗin makarantar su ba.
Makarantar sakandare koko ta jami'a kake magana ne?
Shin mun kira da Allah a tallafa a biya kuɗin nan na Neko da WAEC domin samu shiga makarantar ne na gaba ga sakandare.
To a mun gode Alhaji Abubakar, da fatan waɗanda wani haƙira ta abu yansu suna sauraron ka. Bari mu sake komawa Bauchi. Wane ne kan layi?
Kabiru Bai Kaji Teleri, sakataren kungiyar zaɓi sankar taimakon juna harshen karamar hukumar kirfi.
To muna jin ka Kabiru Bai Kaji.
A ni na yi na kan gwamnatin Muhammadu Buhari ne. Masu kushen gwamnatin Muhammadu Buhari gaskiya ba hadisi ke mana mu a Najeriya, saboda Buhari har ga Allah mutum ne na gari, mutum ne mutumin kirki wanda yake kawo mana zaman lafiya a Najeriya da ci gaba, wanda talakawa ko ta ina suna yaban mulkinsa.
Malam
kuma gwamna Bauchi MA, gwamna Abubakar, har ga Allah alhamdulillah mun yi sa'an gwamna, ubangiji Allah masa albarka. Muna bukata bayan yayi wannan mulki ya kare mulki ba ni wani abu, saboda ko ta ina a jihar Bauchi ina iya
kokari. Malam Kabiru, baka tunani wataƙila ko su waɗanda suke waɗannan korafe-korafe ba su ga wani abu ba ne a ƙasa ganin cewa an dosa shekara biyu da karɓar mulki?
Wallahi mala a ƙasa kan mun gani ga zaman lafiya musamman da aka samu a Najeriya bayan zaman lafiya, ga ababuwa da aka samu na ci gaba ko ta ina kudu da arewa na Najeriya.
To mun gode Kabiru Bai Kaji daga Bauchi. Za mu sake komawa Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu, Kaduna, Najeriya.
To muna jin ka Alhaji.
To alhamdulillah, ni ina ba gwamnatin jihar Kaduna shawara wannan hanyar tajin birnin Gwari tsakanin birnin Gwari da jihar Kaduna ya kamata a yi hand over ɗin shi ga sojojin Najeriya, domin gaskiya al'amari irin abubuwan da ake yi a yayin yawa, domin kaga mu 'yan kasuwa ne, ana kame mutanenmu, ana kare su, ana yi musu fashi, kullum sai an yi fashi a wannan hanya. To muna kira gwamnatin tarayya da kawo wa tsakanin Kaduna da birnin Gwari ɗauki, domin gaskiya al'amari ana cin zarafin al'umma. Ya kawo ko satin da ya wuce an kawo mutanen mu sai da suka bada naira 500,000 a kowane da ya bada naira miliyan 2 su kwana aka sako su.
To mun gode Alhaji Musa Garo daga jihar Kaduna. Bari mu je Sokoto. Wane ne kan layi? Hello na Sokoto, kana tare da mu?
Kuna magana da Umar Magaji Araba.
To muna jin kamalan Umar.
Malama asibitin gidan Rahi, Danna Tsaulawa Ward, Lillin Loha Gama.
Eh, muna jinka.
Wato, kamar magana da wannan mutumin ya yanzu kamar Udin.
Eh, wace magana?
Game da Buhari, don Allah a ƙara ba da goyon baya game da Buhari, irin ƙoƙarin da suka shiga gyara Najeriya. Suna ƙoƙari ne don Allah a ƙara mai da taimako da addu'a.
To mun gode Malam Umaru Magaji daga Sokoto. Bari mu je Kamaru. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, Musa Bello ne daga Kamaru.
Wa alaikum salam, muna jin ka. To layin na Kamarun ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce 2022055655. Yau kofa buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum.
Kaduna, Kaduna.
To muna jin ka na Kaduna.
Wato ni a matsala na taso kuma ga shi gwamnan Kaduna. Yawwa, bisa ga roƙon da mu ka gamo a nan a garin mu na kanan kan goma kusa da kafin nan. Muna da matsala rashin hanya daga kan goma zuwa gudu-gudu. Dan Allah ya taimaka, ya taimaka ya buɗe mana hanyar na dan Allah. Matsalar da muke fama da shi kenan, babu da hanya.
To madalla, mun gode da fatan waɗanda kai kira ga su za su ji wannan koke da ka gabatar, kuma da wannan kira naka ne daga jihar Kaduna muka kawo ƙarshen ɗaukan wayar naku. Da fatan za ku saki kiran mu idan Allah ya kamar ranar Litinin.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Koriya ta Arewa ta ki yin watsi da tsarin mulkin ta na kama kariya da takurawa, a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jawabin da yayi a Seoul, Koriya ta Kudu. Mataimakin sakataren ya ce wannan gwamnati ce da take tafiyar da manya-manyan sansanonin fursunonin siyasa, ta kuma hana 'yan kasar ta kusan dukkan 'yanci na yau da gobe, sannan ta assasa hanyar leƙen asiri da dubiya wacce saboda irin tsaurinta babu kwatankwacinta a wannan zamani. Wannan gwamnati ce da ke bada fifiko ga makamin nukiliya fiye da rayuwar al'ummar Koriya ta Arewa, sannan ita kadai ce wata gwamnati a duniya da ta gwada makamin nukiliya a karni na 21. Mataimakin Sakatare Blinken ya ce, dangane da wannan barazana, gwamnatin Amurka ta himmatu ga kare mu da kare abokananmu, tabbatar da mun aiwatar da alkawarin da muka saka hannu a kai, sannan da ci gaba da samar da kariya tabbatacciya daga dakarun Amurka. Amurka da kawayenta ba za su lamunta da kasancewar Koriya ta Arewa ƙasa mai ƙarfin nukiliya ba. Cikin hulɗar diplomasiya da kuma takurawa, ƙungiyoyin ƙasashen duniya za su tabbatar da sahihin tsayayyen kamfe da zai takura Koriya ta Arewa har sai ta dawo an zauna kan magana ta haƙiƙa da za ta yarda da ƙare makamin nukiliya da kuma mai da kai ga bin dokokin ƙasashen duniya. Bayan gujin nukiliya da makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a wannan shekara, Amurka da Koriya ta Kudu sun yanke shawarar girke kariyar makami mai linzami a Koriya ta Kudu. Amurka ta sabunta kawancenta da Japan, ɗaya daga cikin ƙasashen da Koriya ta Arewa ke wa barazana. Gyara sharuɗan da aka daɗe ba a duba su ba kusan tsawon shekaru 17. Matsayin diplomasiyar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da rauni sakamakon halayyar wariya da take ƙaruwa da kuma Allah wadai daga sauran ɓangarorin duniya. A farko-farkon wannan shekarar ne Amurka ta saka wa Kim Jong-un da manyan jami'an gwamnatinsa da ke da hannun wajen aikata munanan laifuka na tauye haƙƙin ɗan adam takunkumi. Hakanan China da Rasha, ƙasashen da ke da tarihin kare Koriya ta Arewa, sun fara gajiya da kare gwamnatin daga haɗarurrukan da suke aikatawa. Mataimakin Sakatare Blinken ya ce, burinmu mai sauƙi ne, ba wai tunaninmu mu durƙusar da Kim Jong-un ba, a'a, sai don kawai ya dawo kan magana mai ma'ana, magana mai muhimmanci, kuma da soke makamin nukiliya. Kafin sannan za mu ci gaba da jaddada zaɓinmu na DPRK domin ya fahimta cewa idan ba zai daina son ƙarfafa makamin nukiliya ba, to duk wani mataki madadin DPRK zai fi DPRK ɗin muni. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Haka ne kuma ya kamu ga zangon labarai a taƙaice.
Takarar shugabanci Amurka Hillary Clinton da Donald Trump suna ta kewaye kasar a jihohi da suke da su ne za su karkata makomar wannan zaɓe, a yunkuri da suke na ƙarfafawa da tsumama goya bayansa daidai lokacin da aka shiga mako na ƙarshe a yaƙin neman zaɓe da ya kasance mai tsanani kuma ya janyo rarrabuwar kawuna a Amurka. Clinton, wacce take da ƴar tazara a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a a faɗin ƙasa baki ɗaya, ta gaya magoya bayanta yau Juma'a a jihar Pennsylvania, wacce take a zaman mazari a ta fuskar siyasa, cewa zage-zage da cin fuska da Donald Trump yake yawa mutane ba ya samo asali da shigarsa siyasa ba. A Turkiya an kashe akalla mutane 8, wasu fiye da 100 kuma suka jikkata sakamakon wani harin bam da aka ɓoye cikin wata mota da aka kai a birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin Turkiyar a yau Juma'a. Jami'an ƙasar suka ce an kai harin ne kusa da wani ofishin 'yan sanda biyo bayan kama shugabannin jam'iyyar Democrat ta Kurdawa, jam'iyyar 'yan hamayya mafi girma a majalisa, da kuma wasu akalla wakilai 11 daga jam'iyyar wacce tafi ƙarfi a yankin na Kurdawa. Hakanan kuma an kama 'yan gurguzu da 'yan ba ruwana a wani mataki da ake gani wato na bincike da gwamnati take ta fuskar ta'addanci.
Masu haro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagabin abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Ya zama da din sahaba Imam Aliyu da ya ta ni gabatarwa, sai Julie Lathis Gresham da ta haɗa mana shirin, da kuma injiniyan Mikal da ya daidaita mana sautuka. Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ai, hutun ƙarshen mako lafiya.